This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'an nan aka tattake yara biyu da wata mace guda har lahira a yayin da wasu dandazon Falastinawa suka rika kokawar samun burodi a wani gidan burodi da ke ziran Gaza a lokacin da yanayin matsalar karancin abinci ke karuwa a yankin da ayaki ya yi wa fata-fata, cewar jami'an lafiya. An kai gawawwakin yaran mata biyu masu shekaru 13 da shekara 17 da macen mai shekara 50 zuwa asibitin shahidai da ke Al-Aqsa a Dar al-Bala da ke tsakiyar Gaza, inda wani likita ya tabbatar da cewa sun mutu ne sakamakon rashin iska saboda cinkoso a gidan burodin na Al-Banna. Wani faifan bidiyo da ya fito daga kafan labaran Associated Press ya nuna yadda aka rika jera gawawwakin kusa da juna a cikin wurin ajiye gawawwaki na asibitin. Yanayin da Isra'ila ke bari na shiga da abinci a cikin Gaza ya yi kasawarwas zuwa kusan adadi mafi kankanci a cikin kusan watanni 14 da aka kwashe ana gwamza yaki a watanni 2 da suka wuce, kamar yadda alƙaluma da jami'an Isra'ila suka fitar. Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an bayar da agaji sun ce yunwa da tsananin damuwa na ci gaba da ƙaruwa tsakanin al'ummar Gaza, da kusan yawancinsu suka dogara kan agajin jin ƙai domin rayuwa. A ranar Juma'a masu tada ƙayar baya suka kai hari akan birnin Aleppo, birni na biyu mafi girma a Siriya, inda suka tayar da motoci biyu ɗauke da bama-bamai yayin da suka yi arangama da dakarun gwamnati a yankin arewacin birnin, cewar masu sa ido kan yakin ƙasar ta Siriya. Wannan shine karo na farko da dakarun adawa suka kai wa birnin hari tun bayan shekarar 2016, lokacin da aka iza ƙiyar su daga yankunan da ke makwabtaka da yankin gabashin Aleppo, biyo bayan wani gangamin dakarun gwamnatin Siriya wanda Rasha da Iran da sauran ƙawayensu suka marawa baya. Shaidun gani da ido a birnin na Aleppo sun ce mazauna yankunan da ke makwabtaka daga bangaren arewacin birnin sun riga arcewa saboda harin makamai masu linzami da musayar wuta. Gwamnatin dai bata ce kala ba dangane da irin wuce makaɗi da rawa da masu tada ƙayar bayan ke yi a birnin. Rundunar dakarun Siriya ta faɗa cikin wata sanarwa a jiya Juma'a cewa ta riga arangama da masu tada ƙayar baya a yankin ƙasar ta wajen Aleppo da Idlib, inda suka lalata da dama daga cikin jiragensu marasa matuƙi da sauran manyan makamai. Rundunar ta sha alwashin daƙile hare-haren ta kuma zargi masu tada ƙayar bayan da yaɗa labaran ƙarya game da hare-haren da suke kaiwa. Akalla mutane 100 ne akasarinsu mata suka bace bayan da wani karaman jirgin ruwa da ke dauke da su zuwa wata kasuwar hatsi ya nutse a ruwa a yankin kogin Niger da ke arewacin Najeriya, cewar mahukunta a jiya Juma'a. Jirgin ruwan ya dauki fasinjoji ne daga jihar Kogi akan ruwa zuwa makwabciyar jihar ta Niger da sanyin safiyar jiya Juma'a a lokacin da ya nutse cikin ruwa, kamar yadda mai magana da yawun hukumar bayar da agajin gaggawa na jihar ta Niger Ibrahim Audu ya shaida wa kafar labaran Associated Press. Akalla mutane 8 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wurin, yayin da masu nutso a ruwa ke ci gaba da kokarin ceto saura, kamar yadda kafar talabijin din Channel ta ruwaito daga shaidar 'yan gani da ido. Hukumomi dai basu tabbatar da dalilin da ya haifar da nutsewar jirgin a ruwa ba. To sai dai duk da haka, kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ruwaito cewa jirgin ruwan na ɗauke ne da fasinjoji 200 da ke nuna yiwuwar masa lodin da ya fi ƙarfinsa. Ko akan hanyoyin Najeriya akan samu cinkoson ababen hawa sakamakon rashin kyawun hanyoyi da kan tilastawa jama'a da dama bin hanyoyin akan tilas. Daurarren mai kamfanin wallafa da rajin demokaradiyya Jimmy Lai ya yi watsi da hasashen da ake yi cewa mai yiwuwa ne a iya kifar da gwamnatin China a yayin ba da shaida a shari'ar da ake masa kan batun tsaron ƙasar Hong Kong a ranar Alhamis, a daidai lokacin da gwamnatocin ƙasashen duniya ke ci gaba da kiran gaggauta sakin shi. Lai ya ce yin tunanin kifar da gwamnatin China ko kaɗan bai taso ba a kowace irin mahanga. A yayin da aka tambayi Lai a kotun kan cewa ko yana ganin idan aka azawa canan takunkumai ko wani matsi na iya kifar da gwamnatin ta China, sai shaidawa kotun cewa ko da wasa hakan ba mai yiwuwa ba ne. Lai mai shekaru 77 a duniya kuma dan kasar Burtaniya yayi waɗannan maganganu ne a yayin ranar shi ta 6 yana bayar da shaida a shari'a da ake masa kan batun tsaron ƙasa wadda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da gwamnatocin ƙasashen waje suka yi watsi da ita. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Ukraine Andriy Sybiha ya buƙaci takwarorinsa na ƙasashen kungiyar ƙawancin tsaro ta NATO da su mika goron gayyata a yayin wani taro da za a yi a mako mai zuwa a Brussels zuwa ga Kyiv domin haɗuwa da kungiyar ƙawancin sojin yammaci kamar yadda ya yake kunshe cikin wata wasiƙa da kafar labaran Reuters ta yi tozali da ita a jiya Juma'a.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na abari ya huce baba
kwalai murtala
kwana da yawa masu saurari sun yi kiwonka
za su ce idan ka tsinci wannan malamin
ko da ke sun yi kiwon mu sati biyu nan irin ka duka
gaskiya kai ma baka ne to ina addu'a kuma auren da aka yi makon da ya gabata Allah sanya alkhairi Allah ma da zaman lafiya da zuna
ɗaya ba godiya kware da gaske baba yau nan Amurka.
Na'am
yau aka bikin cikakki
cikakki
ka yau talatala za ta sha kai ka san wannan kaka ce ta yankan talatalo
yankan talatalo haka
wato eh ka san kowace kasa tana da nata al'ada da sauransu wanda mu ma ka san muna da ranar cikakki wanda mu tana da alaka da
ƙwarewa haka
da sauransu to su ma nan amma da turanci abin da suke cewa kamar Thanksgiving
haka ne wanda ka san
yawa irin wasu yankuna na kudancin Najeriya ma ka ana Thanksgiving
haka
ma wasu kasashe kamar Ghana da abin kuma ana lokutan da wannan mai akasar yan gidi amfanin gona haka
gaskiya
yawa to shine dai
sai dai kuma ka san da wani ya tambaye ni yace ya ji ana ta Thanksgiving ana raba hotunan tale-tale mai kuma ake tale-tale na ce ai batun tale-tale nan batun ne fa da gaske ake yi yanda ka san ranar layya
madalla
liman shike yanka ragon farko
yau shugaban kasa ke fara yanka tale-talen
sa
in ce shugaban kasa ne zai fara yanka tale-talen sa sannan kowa kuma ya yanka sa annan kamar yadda ka faɗa ne ka san kamar mutanen mu ana da al'ada wani lokaci mai kiyo zai yi kiyo mai dan tani zai zai fara tare da dibe cikin shekarun nan saboda layya to haka ita ma talatalo musamman tunda ita ba za a ce zaka yi kiyon ta bane za ka ga musamman masu gona kai sun irin tanadi
tanadi sosai saboda
in binta talatalo
wasu za ta tashi cikin wannan
ko ba wani abin da ke ban mamaki yanzu bayan kwana biyu zuwa uku wai zaka ji an fitar da kididdiga wai adadin talatalon da aka yanka wai a wannan bikin na cika ciki
za a ji miliyoyin da la ko biliyoyi ba
to ya to kai ba wai kaka za su yi to ni in yanke ta a cikin ya za su yi su gane to an yanka ko da ke sunan ka san ba
da abin da zan ce maka ke ka san baka sayar dan baka kai gida ka yanka
kaje kamar kushe dan baka yanka wallahi kama ka za a yi rufe yawa
shi yasa duk gidan gonakin da suke da suke kiwon dabbobin daga gurin su ne za a samu wannan kididdigar
eh kwarai da gaske
yawa
to madalla to muna yi wa dukkan Amurkawa
haka
wato muna yi musu barka da kuma taya murna da wannan muhimmiyar rana ta wannan shekara ranar cika ciki sai dai mun sani baba naga cikin ka kai ma abin ga alama kai ka san an ce wai ni aka ce dole duk inda ka sami kanka kai ma sai ka da in ka samu gari kowa da wutsiya
to sai kai ma ka
samu tsumma kai ma ka laka naga cikin ka ya cika
mu ma dai ba laifi amma akwai babban talentalen da muke jira kai ma ka san inda
Na sani to amma akwai wani abu bari in dan yi wani tsegumi amma kar ka ga kowa daga ni sai kai muka yi kar ka ga kowa
shikenan
anti babba anti grace ina ga talatalon nan ta ci shi da yawa yau ya bige ta in ga maka ko magana ba ta na kira ta sai tace na san yana nace a sha anti me yake faruwa ai ka nace a ji na gane kake damu talatalon
ke yi zaman ki huta
madalla amma wannan sirri ne daga ni sai kai
in kwarai ko ba wanda
ya muka yi shi kai kai fita ko ina
ni ma din ba zan ga ba komai kowa ba amma aka tambaye ni zan yi bayani
madalla wato baba bayan kuma dukin cike-cike da ake yi na Amurka mu kuma can gida na hiyar Afirka ka san yanzu ido ya karkata a kasar Ghana
eh haka
saboda babban muhimmin zabe
da za a yi na shugaban kasa da na
yan majalisa a ranar 7 ga watan Disamba kuma na san baba yanzu ana ci an share ma fage ka san kai zaka je ka wakilce mu a can
eh kwarai ko dai dan Allah
ban sani ba me zaka ga masu sauraron mu wata kila kuma gashi kai daga Ghana ne me zaka ga wata kila masu sauraron mu su sani game da abubuwan da ke da muhimmanci a wannan zabe
eh to gaskiya ne game da zaben nan da za a yi kamar yadda ka sani kowace shekara hudu ana zabe a kasar Ghana inda ake zaben sabon shugaba to amma tarihin wato wannan jamhuriya ta hudu da ake da ita a Ghana daga shekarar
1992
zuwa wannan lokaci to manyan jam'iyyun siyasar da suka kafa gwamnatoci a kasar Ghana su biyu ne ana ce maguda National Democratic Congress wato NDC kenan ta tsohon shugaban kasa JJ Rawlings sannan kuma akwai abin da New Patriotic Party wato
mai
ci yanzu kenan ta NPP to in ka duba daga wannan shekarar 1992 NDC ta samu shekara 16 da ta yi mulki
to
NPP kuma ita ma ta samu shekara 16 a ƙarshen wannan
wa'adin
ita ma ta shi yasa wannan wani zabe ne wanda yake ana kokari kowa na son ya kafa wani
tarihi
shine zai hau sama sannan kuma bayan shekara 8 galibi akan samu kowace bayan kowane shekara 8 ana samun sakiyar gwamnati wadda jam'iyya daban za ta kafa gwamnati to wannan jam'iyyar da take mulki yanzu ta kai shekara 8 da bisa yadda ake gani a baya lokaci ne da ya kamata a ce an samu sauyin wato gwamnati ta sabuwar jam'iyya
kuma baba ana
amma tana neman ita kuma ta zarce wato ta wuce wannan shekara 8 din nan da ake ko da yake ba a hukumance bane
na'am
jam'iyya ce kafin a ce ta yi shekara 8 sai kaga kowa an kosa da ita
amma baba ka san wani abu
na'am
ka san da cewa kamar an tsaga kara iri daya abinda ke faruwa ko kuma ya faru a nan a zaben a nan Amurka
kware kwa
za a ce kamar iri ɗaya ne mataimakin shugaban kasar da ke ci yana takara tare kuma da tsohon shugaban kasar da ya taba yin wani wa'adin
mulki
yana neman wa'adin
mulki wato kamar abin da ya faru ya iri a daga Amurka
kware da gaske
yawa kuma ka san jam'iyyu guda bin nan wato jam'iyyar NDC na kasar Ghana suna da kyakkyawan mu'amala da Democrat na nan Amerika
na'am
sannan ta NPP kuma suna da kyakkyawan mu'amala
da
nan Republican shi sa an ka duba a lokacin mulkin mulkin Bill Clinton na Democrat ya je Ghana lokacin NDC ke mulki lokacin Rawlings haka kuma lokacin da Kufuor ya zo na NPP an samu George Bush shi kuma ya je na Republican sannan Obama kuma shi ma ya je lokacin da NDC take mulki
kisa
akwai dai misalai da
to dake saboda lokaci bari ima tambaya daya wanda zaka amsa mana a gajarci shin duk da kamar yadda muka faɗa waɗannan manyan jam'iyyun su ne suka yi ta wato ba da shugabannin ƙasa tun daga shekarar 1992 da aka so aka koma wannan jamhuriya akwai wasu jam'iyyu bayan su duk da yake ko yanzu haka an ce ƴan takara kusan 16 hukumar zabe ta tantance da su
13
nake so
amma ƴar takarar daya ta rasu
to yanzu tambayar nake so in maka akwai kana ganin akwai yuwar a yanzu wannan kujera ta shugaban kasa ta fita daga waɗannan jam'iyyun ta koma wata sabuwar jam'iyya ta fara yi
to zai wahala kwarai da gaske saboda ƙuri'un da aka yi na ra'ayoyin na jin ra'ayoyin mutane
sun
nuna wasu ne suke kan gaba amma dai akwai wasu guda biyu da ake ganin suna iya yin wani tasiri amma duk tasirin su ba wanda zai haura kashi 5 cikin 100
to baban muna fatan Allah ya ba mai rabo sa'a kuma Allah ya sa ai wannan zabe lafiya a gama lafiya kuma kullum addu'ar mu ita ce Allah ya zaba mana shugabanni na gari a dukkan kasashen mu na duniya
amin
sannan kuma su kuma jama'a ya kamata wannan kira ne wanda mun dade muna yi kowa yayi abin da ya kamata
haka
to masha Allah to baba muna fatan kuma kai ma Allah ya kai ka lafiya kuma ya dawo da kai
lafiya dawo lafiya gaskiya amin summa amin
ubangida na da zaka dauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa
ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da wani sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka dauki zance na da kai gyara kafin aginci kwana banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fina ka farkowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa bangidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana
to baba kamar yadda muka al'adanta ka san wannan shirin mukan dan sada zumunci tare da taya murna da kuma yin jaje ga duk waɗanda suka abin nan kuma na san Allah yadda ba za ka rasa wani abu a hannu ba
eh haka yake akwai wannan sakon taya murna da fatan alheri ga iyalan malam Usman Yusuf Maina Kaina na daurin auren yarsu wato Hawwa Usman Maina Hawwa Usman Maina Kaina kenan da angunta Habibu Abdullahi wanda aka daura auren sa a jiya Juma'a kenan a unguwar Misau Road dake garin Port Harcourt a jihar Yobe to da fatan Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar aure da zuri'a tayyiba
to amin summa amin to kadin mu je ga gaishe-gaishe baba bari kuma mu taya murna mu kuma yi gaisuwa ta musamman zuwa ga Sheikh Malami Professor Mansur Ibrahim Sokoto da kuma taya shi murna akan mukamin da mai alfarma sarkin musulmi na daular Usmaniya Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar ya bashi na dan masanin Sokoto tare da fatan Allah shi jagora kuma Allah ya sa a sauke nauyin da ya rataya akai muna taya murna sosai ga Professor Mansur Ibrahim Sokoto to baba mu je ga gaishe-gaishe
wannan gaisuwa fata alheri ta fito ne daga Hajiya Asabe Alhaji Haruna Bibi Waitar Matsuwa da tare da Hajiya Amina Alhaji Sule na Yashi Bajuga suka ce wannan gaisuwa ce da suke mika wa mata zalla kamar su matan babawo mai taki turo da matan malam mai zanin hula da matan malam Yusuf mai leda gululo sai kuma matan Murtala Faruk Sanyinna da matan Sale Muhammad Isa Bajuga da Dr. Sa'idu Sani Bajuga Sani Badigo da kuma matan Alhaji Adamu Sarkin Sangaru da matan Alhaji Yahaya wakilin Sangaru Bajuga sai kuma matan Aliko Auta Kafinta da matan Malami Kura da Ayuba a garin Sarkin Noma suka ce suna gaida Hajiya Gomma ta Baba Yakub Makeri
wannan kam ai nace maka in ma ba su ce Gomma ba sai nace Gomma
wannan dole a kwantar da hankali ai bayani
a ka ji shi ko
suka ce suna gaida zinariyan VOA Aunty Grace Alheri Abdu da kuma matan Muhammad Lura Arkeni da matan Oga Karumi da Maturu tare da Hajiya Amina Alhaji Sule na Yashi Bajuga
to madalla na Gomma to bari kuma mudire da gaishe-gaishen da nika sakon fata alkhairi da kuma fatan za a yi karshen mako lafiya zuwa ga Bello Dinawa kala-kala Sokoto mazaunin Kwara sai kuma Musan Garo mai sai da radio da rikoda kasuwar Kawo Kaduna sai dan Asabe mai fata ya wuri da Lawal magajin garin Girgir sai Sani mai lange-lange ya wuri da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Lawali Manchester kan ba a jihar Kebbi sai Usaini Dangote karasu a jihar Yobe da Alhaji Haruna Bibi Waye Tarmasuwa da Sani mai aikin wutar lantarki gindin akwati da kuma Alhaji Mukaka Gizo Fulanin gindin akwati sai Hajiya Aisha matar Bakoji direba gindin akwati sai kuma Hadabi mai kwamfuta mai yama a jihar Kebbi sai Yahuza Abubakar Garo Gwandu jihar Kebbi da Ibrahim Salisu dan Kaduna sai Ibrahim Lara Gafta da kuma Lawal Bin Hambali dan Sulba Sokoto da Lawal Barkeji a jihar Sokoto da kuma Malami Kurra garin Sarkin Noma sai Ayuba Isa garin Sarkin Noma da Alhaji Kabiru Highlanders yan Shanu Jos da Inuwa Gwatai Bumau BRC ya FM Toro sai Ibrahim dan Fulani ya yari da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya. Sani ba yau na san kila za ka zo masu sauraren mu da karaban labari in baka da shi to sai mu ja
na baka da shi
yauwa to shikenan to tun da ka bani gari baba ni tambaya zan yi maka da kai da masu saurare kuma muna son mu ga email duk da yake na taba da wannan tambaya amma dai ba a abin nan ba bamu samu amsoshin da muke bukata ba. Wato baba kai ne misali ne zan yi
to
sai irin duniya ta yi ma kullun minti ka san kullun minti
sama
ka san kowane bangare
kwarai ko a daure ne
daure take ko ina ka buga ta
haka asha
to ana nan ranan sai ka hadu da wani kaman tsohon dan ajin ku haka sai yace baba kai baka ma gane wani ne
haka ne sai ka san dadi na canza fuska
yawa sai yace baba ina ka shiga sai kace haba ai kai dai ga mun dai muna abin nan sai yace to ya yanayin rayuwa sai kace to wallahi yanayin rayuwa dai kan
sai yanda Allah
sai dai yanda Allah sai kawai sai dauko check sai yace to ai ban sani baba ai ya kamata a ce ka tuntube ni tunda dai ka san dai an yi zaman tare
ko an yi zaman tare an yi zumunci
yace to yanzu dai yanzu ina sauri saboda akwai su baki da kasashen waje suna jira na amma dai bari in rubuta ma check na naira miliyan 50
na'am
eh kadan ji ka gyara gidanka jibira na ya tew mu hadu da kai abin akara to sannan ga check din ga kuma na ya rubuta maka lambar wayar shi ya ji a secha bari ma rubuta ma lambar wayar ta don ba inda zaka bai ga maka yace ka kira ni sai in ga maka inda zamu hadu
na'am
in mun na ban nan nan ma kaddara ce kawai ta biyo da ni ba sai inda sai yace to shikenan sai ya baka sai ka to sai
cikin babu ka zo kai arzikin miliyan
sai mutumin nan ya fara biyawa kasuwa kaman kai din sai ya fara biya ka sai su da kwalan kaji ya so menene sai ya je gida yana zuwa gida sai ya ce ma madam sai ya ce to gashi kin yace kin sa abin da ya faru ki ina fita ai sai gashi na hadu da wani kin gani sai ya bani abin nan kin ga ma a check din da ya rubuta ni sai ta tana dubawa tace irin ta rungume check din saboda jin dadi sai ta ce to yanzu menene kudirinka da wannan kudin ga na ce ki sani yace abu na farko ina so zamu gaba da gidan nan zamu rusa shi duk miliyan 30 na isa mu yace kin ga miliyan 20 kuma sai in yi amfani da miliyan 10 sai in biya miki maka in canza miki kayan daki in yi komi sai ta ce to sauran miliyan 10 fa yace sauran miliyan 10 kuma sai in yi aure sai ta ce ta ai kawai sai ta dunkula check kawai sai ta tashi a baki ta tauni sai kawai ta haɗe sai ta ɗauki ruwa ta sha
yake dan ta ci miliyan 50
to ba komai ba da lambar wayar da ya baka baka da inda zaka tuntube shi ya komai yana nan cikin wannan check kuma ta cinye kuma ga kuɗin kuma check din nan ta cinye to wai baba in kai na gwamnati yayi ma haka don Allah ya zaka yi
to kaga inda zamu raba hannu da wanda kake misali da shi saboda tsananin azanci na ni ba za a mun haka ba. Tsananin azanci na kuma ba zan je yi wannan shiriri ta ba.
To yanzu to shi haka ne.
Fasa cikin ta zakai ka debo
check irin da kamar kai sauri ka rike wuyan don kada ya shige ka sa hannu ka kwalkwalo shi.
Yasa zan ce ba ni ba ni ba haka zan yi ba. Kawai sai kuma in rungumi kaddara lokaci bai yi ba.
Kuma da laba ba to naga bari mu daka ta anan don naga Julie tana daga mana hannu kai ma da kake nan tare mu na kana daga mana hannu don ka sai yanzu kujerar ku guda da Julie. Don haka anan zamu dasa aya sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu ne yanzu a madadin
baba ya ko bakeri
Murtala Faruk sanyin nake muku fata alkhairi da fatan zamu yi karshen mako lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.